This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel, da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima C. Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Kungiyar 'yan bindiga ta kasar Sudan da ke yaki da sojojin kasar a wani kazamin rikici na kusan shekara guda ta amince da wani kuduri da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yana neman a tsagaita wuta a cikin watan Ramadan mai alfarma. Kungiyar Rapid Support Force ta faɗi a yau Asabar cewa tana fata kudirin zai taimaka wajen kai agajin jin kai da ake bukata ga miliyoyin mutanen Sudan da fada ya ratsa da su. Kwamitin sulhu mai wakilai 15 ya kada ƙuri'a daga gagarumin jaya a ranar Juma'a domin amincewa da kudirin Birtaniya ta gabatar. Ana sa ran za a fara azumin watan Ramadan ranar Litinin ko kuma ranar Talata. Tun da sojojin suka goyi bayan kiran da shugaban Majalisar Dinkin Duniya ya yi na tsagaita wuta a watan Ramadan, Sudan ta fada cikin rudani a tsakiyar watan Afrilu. Lokacin da aka dade ana takun saka tsakanin sojojinta da na RSF fadan tituna. Iyalai da dama a kudancin birnin Rafa na Gaza sun rasa matsugunne a yau Asabar, lokacin da sojojin Isra'ila suka kai hari kan ɗaya daga cikin hasumiya mafi girma a wurin, inda suka ce shingan Hamas na amfani da shi wajen shirya kai hare-harekan Isra'ila. Ba a samu asarar rai ba. Harin na Isra'ila na ƙara matsin lamba a ɓangaren ƙarshe na yankin da bata kai hari ba, kuma sama da Falastina miliyan ɗaya da suka rasa matsugunnin suke samun mafaka. Ɗaya daga cikin mutane 300 mazauna wannan husumiyar da ke da tazarar mita 500 da ya kan iyaka da Masar ya shaida kamfanin lancin labaran Reuters cewa Isra'ila ta ba su gargaɗi na tsawon mintuna 30 na su gudu daga ginin da daddare. A ɗaya ɓangaren kuma, sojojin Amurka da ƙawayenta sun harbo jiragen sama marasa matuƙa guda 15 da 'yan tawayen Yemen da ke samun goyon bayan Iran suka harba a tekun Bahar Maliya da tekun Aden a ranar Asabar, in ji rundunar sojin Amurka. Jin kaɗan bayan haka, 'yan tawayen sun yi ikirarin kai harin, inda suka ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwa na kasuwanci na Amurka, tare da harba jirage marasa matuƙa a kan jiragen ruwan yaƙin Amurka a Bahar Maliya da tekun Aden. Wannan dai na ɗaya daga cikin hare-hare mafi girma da tun da mayakan Houthi suka fara a watan Nuwamba. A wani farmakin jiragen yaƙi marasa matuƙi da makamai masu linzami kan jiragen ruwa a yankin tekun Bahar Maliya, masu muhimmanci ga kasuwancin duniya, a matsayin goyon baya ga Falastinawa a yaƙin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas da ke samun goyon bayan Iran a zirin Gaza. Babbar rundunar sojin Amurka ko CENTCOM ta ce babban harin na Houthi ya faru ne kafin wayewar gari a cikin tekun Bahar Mali da makwabciyar gabar tekun Aden. An yi ta harbe-harbe a Port-au-Prince a daren Juma'a, wani wakilin AFP a wurin ya ji da kansa, yayin da mazauna yankin ke neman mafaka a cikin wani tashin hankali na baya-bayan nan a babban birnin kasar Haiti. Yanayin jin ƙai na ci gaba taɓarɓarewa, kuma ƙungiyoyin agaji da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi gargaɗin ƙarancin magunguna da kayan abinci, bayan da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai suka haifar da tarzoma a cikin al'ummar yankin Caribbean da ke fama da rikici a makon jiya. A cewar wani ɗan jarida na AFP da ke wurin, an ji ƙarar harbe-harbe a faɗin babban birnin ƙasar da yammacin ranar Juma'a, musamman a gundumomin Trogu da Pakot da Lalu da Kanef da ke kudu maso yammacin ƙasar. Mazauna cikin firgici sun yi ta tururuwa don neman mafaka, inda shaidu suka shaidawa AFP cewa sun ga arangama tsakanin jami'an 'yan sanda da 'yan bindiga. Yayin daga dukkan alamu, gungun 'yan bindigan ke kokarin kwace ikon ofishin 'yan sanda a tsakiyar birnin. Wani jirgin sama mai saukar ungulu da ke sintiri akan iyakar Amurka da Mexico ya yi hatsari a jiya Juma'a, inda ya kashe sojojin ƙasar biyu da kuma wani jami'in tsaron kan iyakokin Amurka, in ji rundunar sojin Amurka. A cikin wata sanarwa ta fitar, rundunar haɗin gwiwa ta Amurka ta ce jirgin sama mai saukar ungulu na UH-72 Lakota da ke aikin tallafa aikin kare iyakar kudu maso yammacin Amurka ya faɗo da misalin ƙarfe 2:50 na rana a gogon yankin jiya Juma'a, yayin da yake gudanar da ayyukan sintiri a kusa da birnin Rio de Grande na jihar Texas. Sanarwar rundunar haɗin gwiwar ta Amurka ta ce wani soja ya samu rauni. Sanarwar ta ce ba za a bayyana sunayen waɗanda aka kashe ba har sai an sanar da 'yan uwansu abin da ya faru. Ana kan binciken musababin hatsarin. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambato wani jami'in gundumar ya rawaito cewa waɗanda ke cikin jirgin sun haɗa da mace ɗaya da maza uku. Rahoton ya ce mutumin da ya jikkata na cikin mawuyacin hali.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Muna wa mai sauraro maraba da shigowa zauren BOA. Har yanzu muna jihar Agadez na kasar Niger, inda wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud yake tattaunawa da mahalarta zauren kan soke dokar haramta safarar bakin haure a Niger. Musa Bashir yana bayani kan tsarin wayar da kan waɗanda abin ya shafa. Sai lokaci ya kubuce mana. Yau za mu ci gaba da sauraron shawarar Musa Bashir. Bismillah malam.
Sai dai abin da ya fi kyau ana sensibilization. Ana waye mutane kai na in kai haka galibin da zai same ka, ko kuma su ma kansu bakin hauren su gyara irin zaman su. Tunda gaskiya mutum shi ma sai ya gyara zaman shi don wani abu kai ya zo masa. Kamar yanzu kaga muna kwanta musu muka samu dama kamar su gane mace ya kamata ya shiga wadda irin ta mace. Yawa mace kin huto da wata ƙasa, kin zo ƙasar musulmi kuma ki wata shiga wadda ke da kanki kin yi provoking mutum. To tunda kaga bangaren shari'a ana cewa abun da ake cewa provocation. Don ka akwai provocation da kake yi. Ke mace kin sa ƙananan kaya, kin yadda kika ja hankalin wani abu ya faru da ke, to dole sai an yi magana wannan ƙananan kayan da kika sa kika ja hankalin shi. To muna dan musu jawabi mu ce munan al'adun mu ba haka bane, ku yi dubara ku nemi hijabi sai ku saka. Wanda zai iya ma ganewa in ba kun yi magana ba ya ce wannan ai ba ai ƙasa ba ce, ai wannan ai yare ce, to zai wahala kaga an gane irin wannan. To amma in suka saka hijabi sai kaga an bace. To yanzu dai muna ba su irin jawaban suna ganewa, kuma irin ƙara da za su iya kawowa sai ga kamar gaskiya a zo wasu a matsayin ba yin haure, sai ga mutun ya zo gidan gwamnati sai ga shi da ɗan kilot a matsayin shi na namiji da dabar da kilot, kuma ka zo gurin hukuma da ƙananan kaya ka zo gurin hukuma ka ce ƙara kaka. To ya kamata ka girma tutar ƙasa da zaka shigo, inda zaka shigo inda hukuma ce ta ƙasa zaka ga tuta. To wannan ya kamata a girma ƙasa. Muna kwanta musu in za su shigo wannan gurin sisi shiga ne kyau wadda za a karbe sannu bibiyu. To muna cikin irin muna ba su irin wannan jawaban, ban Allah ba mu dama duk muna.
Idan muka dawo wurinka Malam Aminu, yau kusan watanni uku da aka soke wannan doka, kuma ɗan kasuwa suna ɗaya daga cikin da suka yi murna matuƙa da wannan soke doka. Shin kun samu wani sauyi ganin cewa yau watanni uku da fuskar da aka soke wannan doka?
Gaskiya sauyi dai sai a ce ana cikin jira. Ana cikin jira. Saboda abu ne ya riga ya faru, kamar ciwo ne in aka riga aka kamu ai dole sai an warke tukunan, sannan za a samu amurbu
ko magani da sanne-sanne.
Yawwa, magani da sanne-sanne ke zuwa ba sai a hankali. Daga baya dai in abin ya kankama, tunda gaskiya ai har yanzu abin bai kankama ba, ana dai yi guda biyu uku haka ga suna dan jajjefa. Amma irin yadda aka san caga ta Agadez da yadda aka santa yanzu ko rabin ta babu a gaskiya.
Sai dai daga Allah dokar a can baya ta muku.
eh dokar gaskiya ta kawo koma baya fiye da yadda ba ka zato saboda da yawa sun rasa ayyukan su akwai fami ma za a ce maka ma wanda da yawa sun tarwatse wasu yanzu ba wai mazajen ba matan ma ba sun akwai wanda yake ni na san shi lokacin caga yana da mace ta kai fudu amma yanzu matan ma ba sun ba ma shi ba babu ba abin da za a yi babu ba ta dukuwa illa ce aka yi ba karama ba sai dai Allah ya sauke abu
Malam Isuf Ahmed ku ne kuka shago barma ya ganin jawabin dokar an soke ta ta hanyar shawarwari ga hukumomin kansu ko kuma gwamnatin Niger musamman ma dai wannan gwamnati ta soji kuna ɗaya daga cikin wanda kuka ba da shawara na a soke wannan dokar har gangamin da kuka yi na goyon bayan soji babban dalilin ma yin shi soke dokar da kuma dakarun kasashen ketare da suke cikin kasar Niger a jibge da su tattara su bar kasa sai gashi yanzu gwamnati ta soke wannan dokar shi yanzu bayan soke dokar kuma wani irin shawarwari ne ya kamata ku ba wa gwamnatin dangane cewa dokar ta bata zo da wani sabon salo ba na daban maimakon a ci amfaninta sai a ga rashin amfaninta ya fi amfaninta yawa.
Yala don ka mu fatanmu ta soke dokar ga ya zo da waɗansu illoli daban haka zai ba makiya dama magunguna bisa kan sokewar ga da aka yi. Yanzu abin da su al'umma suka sani da in an ganka da bakin haure in ce an ganka da bugwari kamar an ganka da kwaya me yanzu kana iya hulda ka da su ana iya ganin ku ba tare da an kama ka ba to wannan shine talakawa suka sani me babu wadansu ka'idodi da aka fuddo na cewa yanzu masu sosi sana'ar gata yadda za su bi su yan sana'ar gasarin da yake aka aza musu wanda ya kamata su yi dan gwamnati ta amfana da wannan abinda ake cewa migration wannan fatauci su kuma al'umma su amfana kenan shawara da muka mun ma ba da ta tun bayo ba da su gwamnati musamman na Agadez tunda akwai hukumomi na Agadez suna iya fuddo sari na ga su yan caga hayar da ya kamata su bi domin wannan sana'a su su ci amfaninta su kuma hukumomin gari su ci amfaninta su kuma bakin hauren su samu hankalin su ya kwanta sanda cewa lallayin suna iya zuwa kuma su tayi ba tare da sun gamu da masalolin da suka gama a kwanakin ba saboda kakkumance da suna da yawa wadanda aka zibge na Agadez su kansu ba zama Agadez san zama Agadez ba suke saboda sun zo ne dan su yi gaba an zo an zibge su har ya kai ma hulda tsakanin su da al'umma ta zama masala sosai na an samu korafi da dama bisa kan wadanda aka zibge nan wani bi suna ma yan gari kwace fade da dire-dire gidai haka su kansu to ba fatan su ne fa haka kenan yanzu babban burin mu kamar yadda shi Aminu yace caga hayyo bata dawo ba kamar yadda aka san ta da yadda nace muku hayyo labari bai kai ga sauran wadanda su ne aka sani saboda shi wannan migration fataucin nan yan Niger in sun yi su je Libya ne me wadanda suke zuwa dan su tai turai kin nan yawancin su su ne yan Gambia yan Cote d'Ivoire yan Ghana da yan Nigeria ba yawancin su ba yan Niger ne yan Niger mun san muna zuwa Alger Libya me wadanda suke zuba kudi sosai bisa kan wannan sana'a wanda idan ka ce baka jika dari ka kai shi Libya baka to su ne masu fitarwa daga Ghana daga kasashe na Sidiya wadancan me yan Niger dama wannan zirga-zirga zuwa Libya Alger mun santa kenan yanzu fatan mu kan su wadancan yan Siriyawo yan kasashen can su samu labari su rinka zo mana a Dubai kowace rana ya kamata nan mu fuddo sarin da in sun zo za su zo su ji dadin zuwan da suka yi kuma su samu su tai cikin lokacin da suke so ba tare da an takura musu ba kuma ayi yadda su yan cuwa-cuwa za su ci amfana su ci riba a sana'ar ga tasu da ita miri ta samu tana haye kudin shigowa wadanda za ta iya aikin gari da su insha Allah
Bilal Afununu tun bayan soke dokar yanzu ya za a kwatanta yadda baki ke zuwa cikin tasha domin su tafi Turai ko su tafi Libya ko Algeria
yanzu maganar da za mu yi duka maganganu an yi su dokai take da baibayin kowa da baibayin kirhi ce an babu doka ba abinda za a yi ku duba cikin gida da kanshin babu doka abinda ke sama yanzu kun da kusancin caga wanga yaro yanzu ya da kusancin wani mutum ya kawo maka mutanen ka gan shi da halin shi ma ka san shi ba mutum ba ne to mu abinda muke fata muna so a yi shi tun da aiki da muka sani ne don caga ya zamantu wane ne kuma zai kawo maka mutane waya kama wannan mutane kuma wani irin mutane ne wanda kai ka kawo amma dai mutun jalau ka gaishe kama mahaukaci yaga wannan da buya shawo shi ga wanda kuma shi shawo shi baka shi da kanshi bai sabin da shi da sai sai ya sha wani abu hankalin shi fita ya dinga zuwa yana gudu kawai muna kallon su sai su babu mamaki kenan ya zamanto sarin da kuka ce yanzu dokar da kuka ce yanzu a zamanto ni misali ni ina da gidana ko ina da gurina ko cikin tasha nake wani waje an san ni wane ne kuma waye bani inci yi wanga aikin bayan shi bahaman to nayi shi bahaman na mai da shi bahaman kenan kai magabaci ne kuma kana da dokarka da kanka kana da takardunka yadda maka yanzu babu da baibe ga mutum sai fedi rudda kashe fudu kenan su ne da babu su ka ga mu da mutancen ka cika mota ka kai wa mu ko muka ganta can dashi muka mota wata abanta abanta cat meat wata amata goose meat wata amata wheat meat rishin gaskiya kenan to in ta bi gaskiya ba mai ka mota da an saida ka sindika ta saida ka ko police saida ka zaka fudu fedi kashi fudu abinda sai ke maka ga yakacin mutanen ka nan sakanin ka da mai iko kenan yanzu mai mota da kanshi caga ku yi mata lokaci yana yi wa karewa za ta yi saboda yau mutum ya je can in cika mai mota in yi kashe muraba in miliyan guda zan ba shi shika 600 in dauki 400 kenan ni kenan yau na cika maka mota ka bani haƙƙi na daidai na dauki shika 100 na baka shika 900 kudin ka ne kenan yau da mai mota da kanshi ya san ta gaba ta da amfani kalanda stan wannan bai da amfani
da bayanan Bilal Afunuruwo zamu dasa aya a yau sai makon gobe zamu dora yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Hamid Mahmud wanda ya shirin a jihar Agadez na kasar Niger sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu zama lafiya
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku Assalamu alaikum BOA Hausa Dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da Prime Minister kuma a wanne ne talaka zai fi samun sassauci Mai tambaya malami Kura garin sarkin noma a jihar Yobe Nigeria To idan mai tambayar malam-malami Kurra da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da wakilinmu a shiryar Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce
wato maganan prime minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne duka su bi shugabanni ne
eh wato dukkan menene bambancin su to duba da cewa kace dukkanin su shugabanni ne menene bambancin su
inda tsarin mulki ya tanada za a kira wannan prime minister sai a kira shi prime minister inda tsarin mulki ya tanada a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shi shugaban kasa sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko nan prime minister kuma shugaban kasa ne amma yana da wani wayansu abubuwa watakila wancan shugaban kasan yake da shi shi bai da shi
to dukkan kamar menene shugaban kasa yake da shi wanda prime minister bai da shi kuma menene prime minister yake da shi wanda shugaban kasa bai da shi misali
alal misali zaben shugaban kasa ana zabe ne na gama gari wanda kasar gaba daya za ta zabe shi a matsayin shugaban kasa sa'annan shi prime minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taba yi ba zaben gama gari ake masa ba ana zaben sa ne a matsayin prime minister lokacin da ya ci zabe a mazabar sa na gundumar da ya fita wato daga cikin yan majalisu anan ake zaben prime minister misali in an yi zaben senatoci a Nigeria in sun je Abuja sai su zabe ɗaya daga cikin su ya zama prime minister wannan shine ake kiran prime minister to amma yanda shi matambayi zai gane bari in fara fassara masa yadda Nigeria ta gudanar zaben prime prime minister, wannan tsarin mulki na iri na prime minister Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce. Sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da shi yanzu, wanda shugaban kasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazaba a Najeriya. Na farko, Najeriya ta samu yancin kai a 1960. A wannan tsarin mulki da ita England ta shimfida mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba daya. Prime minister, zaben prime minister lokacin aka yi tsarin mulki, wato da turanci yake kiran parliamentary system of government. Don haka da aka samu yancin kai a 1960, wannan tsarin muka fara. An yi zabe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba daya, suka haɗu a Lagos. A wannan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya. Suka haɗu a Lagos. Daga cikin ƴan majalisu wanda jam'iyyar su ta firin jayi, dama haka tsarin mulkin ya tanadar, wanda jam'iyyar su ta firin jayi, daga cikin su ne za a zaba prime minister, daga cikin su ne za a zaba shugaban kasa. Amma wancan tsarin mulkin shugaban kasa a wannan wuri, shugaban kasa ne kawai na ceremonial president, wato na buki sunan sa, bai da cikakken iko a wancan tsarin. Don haka da aka yi zabe a mazabu a jihohi a cikin Najeriya, wato Northern Najeriya da Eastern Najeriya da kuma Western Najeriya, suka haɗu a Lagos, babu jam'iyya guda ɗaya wanda take da ƙarfin iko da za ta zabi prime minister ita kadai. Domin sai mutum yana da ƙarfin iko da zai zabi prime minister shi kadai, wannan party za ta zaba. Don haka suna buƙatan alliance, abinda ake cewa su yi auren juna. Da aka yi alliance, an yi alliance tsakanin party guda biyu ne, NPC daga arewa, wato Northern People Congress, tare da NCNC, wato National Council of Nigerian Citizens, daga can Southeast Nigeria under leadership of Dr. Nnamdi Azikiwe. Su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu. Daga cikin su sai aka zabi prime minister, wanda mafi ƙarfi kenan, wanda yake da ƙarfin iko na gwamnati. Aka zabi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon prime minister a tarihin Najeriya, wanda kuma ba sake yi zuwa yanzu. Sa'annan aka zabi shugaban kasa, har a wancan tsarin ma akwai shugaban kasa, amma shugaban kasan bai da cikakken iko. Shugaban kasa ne na jeka na yika, wanda da turanci ake kira sa ceremonial president. A wannan lokacin sai aka zabi Dr. Nnamdi Azikiwe, shine ya zama shugaban kasan Najeriya, amma na buki ne ake kiran sa. In akwai bukukuwa a Najeriya, shine zai jagoranci bukukuwa. Kamar yaya, wani irin bukin rantsar da shugaban kasan prime minister kenan, shine zai jagoranci rantsar da su. Haka kuma in an yi baki daga waje, irin su ambassadors da dai manyan baki da za a yi daga kasan waje, shine zai je ya karbe su daga airport da kawo cikin gari ya kawo su wurin gwamnati. Shine ayyukan sa na shugaban kasa a wancan lokacin Dr. Nnamdi Azikiwe a tsarin mulkin prime minister kenan, wanda ake kiran parliamentary system of government.
To doctor, da aka yi wannan hadakar kuma aka yi wannan shugabanci na prime minister da kuma na shi shugaban kasa na biki, wato kamar yadda ka bayyana, yaya kuma lamarin ya gudana? An ci gaba da yin shi bisa tsari, ko da hanzo an nan samu tasgaro daga baya?
To, da aka yi, mutane biyu din nan jam'iyyar su ta dauka, su suka yi hadaka, wato marriage of alliance, suka yi hadaka. Sai ɗaya koki prime minister, ɗaya kuma aka ba shugaban kasa. Sauran mutum ɗaya, in za ku iya tunawa, akwai AG shi kuma karkashin Chief Awolowo.
To doctor, shi ma Chief Awolowo yana cikin waɗanda suke gudana da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan, ko dai
shi bai hada gwamnati da su ba? Don haka shi ya zama shine babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an gargashin jam'iyyar nashi na AG. To wannan tsarin mulkin illar sa ɗaya ne, za ku zabi prime minister a yau, gobe in an gaji da shi za a yi sallaman sa.
To doctor, in an gaji da shi za a yi sallaman sa, kuma ko me yasa? Ko dai haka tsarin yake?
Domin ba zaben gama gari aka masa ba, zabe ne wanda ƴan majalisu a Lagos suka zabe shi. Duk ran da suka ce sun ishe shi, kuma za su kire shi su sake zaben wani daga tsakanin su kawai. Ba za su nemi ko shugaban kasan ma, bara a nemi a ji bakin sa ba. In dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta, aka samu rarrabu gar kawuna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar wannan inda prime minister yake, waɗansu suka ce ba sa son shi, daga ran da suka ce ba sa son shi, ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son shi, za su iya su je su nemi wani ƴan jam'iyyar su haɗa kai, in sun haɗa kai za su kore shi, za a cire prime minister.
To yanzu damsa, yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ku wani annashuwa ko wani jin daɗi haka?
In jam'iyyar nan ta ci gaba da cin zaɓe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi, kuma mutumin prime minister nan yana cin zaɓe a mazaɓarsa, wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita, zai iya yin shekara 30 yana prime minister, ba wanda zai iya cire shi. Domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister, zaɓensa za a yi a majalisa, duk lokacin da partinsa ya ci zaɓe zai iya zama prime minister. Don haka babu tsarin dokan da ya ce zai shekara 4 ya tafi ko shekara 3 ya tafi ko shekara 8 ya tafi, a'a zai iya yin wata ɗaya a cire shi, sati biyu a cire shi, in farko awa ɗaya ma zai iya yi a ce an gaji da shi a cire shi. To kaga wannan akwai masifa a ciki. So wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taɓa yi shekaru da dama da suka wuce, da aka samu aka sojoji suka shigo cikin mulki suka karkashe wayannan mutanen da na kirga muku, irin su Tafawa Balewa, Ahmadu Bello, Kisa Akintola da sauran manya-manyan sojojin Najeriya a January 1966, Najeriya ta koma karkashin sojoji na shekaru da dama.
To dakta, yaushe ne kuma Najeriya ta sake dawa kan mulkin demokradiya na zaben shugaban kasa na gama gari wanda yanzu haka Najeriya ke kanta?
A shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma karkashin mulkin demokradiya, to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya, wato presidential system of government. Wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko, wanda shi kadai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya. Kuma a nan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya, wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa, duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wuri, wanda kowane jam'iyya ya ci. To wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin, shi tsarin mulki ta zai shekara 4 ne, ba wanda zai cire shi da sauki.
Yanzu dakta, shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya, idan aka riga aka yi zabe aka koka da kuri'u jam'iyyar sa ta ci, ya dare kanka raga mulki, babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan?
Akwai hanyar cire shi, amma yana da wahala. Ba a taba yi a Najeriya ba, ba a taba yi a kasashe da dama a duniya ba. In an zabe shi, yana da karfin ikon shekara 4, bayan shekara 4 kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulkin namu na Najeriya yanzu, ya sake yi na shekara 8. In yayi shekara 8 ya gama, to tsarin mulki ta kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin sa ba zai sake komawa wannan kujeran ba. To kaga nan bambancin, a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatun sa, anan kuma ko shi kadai ake bukata a Najeriya, in yayi shekara 8 ya kare ba zai koma ba. Wannan shi tsarin mulki da ake kira presidential. Amma wannan shugaban kasan fa, kamar yadda na ga muku, shi mai cikakken iko ne.
To dakta, shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai, yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister? Akwai bambancin ayyukan ne? Akwai abin da aka saba aka canja, ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka dora a baya?
Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri, to duk tare-tare an kawo an jigga ma shi shugaban kasa mai cikakken iko a nan. Shi ne shugaban kasa, shi ne mai tare baki, shi ne mai karɓan baki, shi ne mai ceremony, shi ne duk abin da kake bukata a matsayinsa na shugaban kasa, shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979, suka ɗauko shi suka kawo a nan, shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau, tsarin mulki da Najeriya take amfani da shi kenan. A wannan tafiyar shi shugaban kasa, kamar yadda na gaya muku, yana da karfin iko na shekara 4 zuwa 8 in Allah ya sanya da rabo. Cire shi a wadayin shugaban kasa yana da wahala. Akwai tsarin da aka yi na cire shi, wato za a yi a kai impeachment a National Assembly. A National Assembly ta yi impeachment na shi, za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a shirya. To amma kamin a samu a cimma matsaya, wurin cire shi yana da wahala.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban kasa da prime minister da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adama, Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Julie Leathers Gresham, da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. ta gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sir Phil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da Fiona Wamayi da ta bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.